أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya da samun ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yarda ita da fata mu samu kyakkyawar fahimta na wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu dacewa da rabo mai kyau mai yawa da albarka a wannan duniya din da kuma babban rabo shi ma mai yawa da albarka a ranar lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin ya o musulmi kamar da muka sani muna nan cikin bayanin imani da kafirci irin aikin su cikin samun wadata ko kuma azaba wanda take jiran mutane a ranar lahira shin menene inda muka bar tambaya ta musamman Shin ayyuka na mutane a wannan duniya din yana da tasiri na gaske shine babban abinda ake kallo a wannan duniya din kuku ba shi bane wasu na aiwa eh shine ake kallo aiki ne mana sai mu ce to in aiki ne yanzu ka dauki mutumin da yayi imani da Allah ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala amma sai dai menene matsalar shi Yana da matsala wurin yin ayyuka wanda ba su dace ba. Yana sabo, yana manya-manyan sabo. Amma sai ka dauka cewa ga wani kafiri wanda shi kuma menene? Shi bai imani da Allah ba, amma yana ayyuka na kwarai. Shi ko menene al'amarin shi yake? Yana taimako, yana kula da mutane, kamar da kake samun mutane waɗanda ba su yi imani da Allah ba sanatar da musulmi. Wasu musulmin ba su kai musu taimako ba. Ba su damu da rayuwar su ba. Amma za su same su har likitoci ko har gidajen su ma su ji menene matsalolin su kaga kuma suna kawo su taimako suna ba su taimako abin mamaki irin haka nan yana faruwa a cikin al'ummar mu wanda wannan bai kamata ba a ce musulmi dan uwan mu musulmi yana fama da matsaloli ban ma sai yana fama da ita ba wai har sai wani can wanda Shi bai mai imani da Allah ba. In ma an samu waɗanda, misali Kiristoci a ce su sun yi imani da Allah. To akwai wasu ana samun ma ba ma Kiristoci bane. Masu wani addini ne can da ba amma kaga sun zo suna taimakon musulmi. Ko su Kiristocin bai kamata a ce mu muna jira wai sai sun taimaka mu ƴan uwan mu ba. Wannan me yake sawa? Suna sa alamar tambaya game da mu. Suna sa alamar tambaya game da musulunci gaba daya kai idan ba su samu amsa ba saboda suna ganin taimako wajen waɗanga mutanen me za su yi za su bar addini alhali wannan babban lahi ne ga musulmi duk inda musulmi suke sun yi babban kuskure addinin musulunci shine addini na taimako addinin musulunci shine addini na tausayi shine addini na jin kai shine addini na haɗin kai babu mai kuɗi babu talaka Dole ya kasance in dai akwai musulmi mai kuɗi yana tausaya mata talakawa. Me yasa aka kawo zakka? Kai me yasa a bangaren Shi'a ake ba humusi muhimmanci me yasa? Saboda a taimaka mata talakawa. Amma ma al'asaf zaka samu musulmi ba su taimakawa. Wannan a takeice mun gane me ya waga shubha din. Abinda take nihi kenan yanzu wannan kafiri wanda ke ayyukan kwarai Da wannan mumini a ran lahira ya ne suka makonsa yake. Shi ayyukan kafiri wanda ya masu kyau shikenan sun ta yi gabanza? Shi kuma wannan din kawai ya yi imani shikenan sai sharho ne shi yadda ya ga dama? Kuka mu ƙara ba da wata tambaya. Yanzu yaya ne alaƙa da wanda ya fahimci mazhabi na Shi'a na Ja'afariyya mazhabi wanda yake mai caccancan gaskiya? Mazhabi wanda yake mustaqim ya dauko ne daga barin abinda annabi ya bari kai tsaye yana koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bari, yace gashi shi na bar muku, wannan mazhabi na Shi'a shi ya rike. To yanzu wanda bai imani da mazhabi na Shi'a ba, sai kuma ya zangi ayyuka na ƙwarai, shi kuwa ya yake alhali wani tana yiwa ya zo ya yi imani da wannan mazhabi na Shi'a, sai kuma bai dage cikin yayi ayyuka irin wanda ahlul bait suke so ba alaihi wassalam, sai zangi ayyukan shi wanda ya ga dama, shi kuwa ya yake. Kun ga anan muka ce dole mu koma ma tarihi, mu karanci wasu daga cikin malaman kalam na zance wanda suka yi bayani kan abinda ya shahi wannan babin. Na farko mu sani akwai wasu wanda ake ce ma murji'a, akwai kuma wasu wanda ake ce ma khawarij. Mu fara da zancen khawarij. Su khawarijawa menene aqidar su dangane da abin da ya shahi imani da kafirci, menene aqidar su? Su khawarij suna da wata aqida wadda su a wurin su imani shi ba komai bane, ba sa dauke shi da muhimmanci ba. Su a wurin su aiki shi nake da muhimmancin gaske, shi yasa ma duk wanda ya sabo a wurin su da kai aiki na sabo, babban sabo kenan zunubul kabira, su a wurin shi kenan ka zama fasiki, ka zama kafiri, ka zama dan wuta, dan jahannam. Alhali akwai wasu wanda ake cewa murji'a, su a wurin su imani shike da babban muhimmanci sabanin waɗancan. Idan kai imani a wurin su shikenan, ayyuka suna da nasu tasiri, amma ba wai haka suke iya ja mutun su kai shi cikin wuta ba, indai yana da imani. Indai har kana da imani a wurin su shikenan ka san babban komai. To mu sani tambayar da ta wuce matsalar ta tana cikin waɗannan guda biyu. In har muka yi aiki da zancen khawarij, me zai faruwa? Kenan mu a wurin mu kawai abin da ke da muhimmanci aiki. In muka ce haka nan ne, kenan a zancen kafiri da muka ce mai kyakkyawan aiki, dole a aqida ta khawarij ya shiga cikin aljanna kenan. Dole ya shiga cikin aljanna saboda ya ayyukan kware, kuma su wurin su menene babban ma'auni? Aiki. In muka koma zancen murji'a, su ma malaman zance na murji'a, menene aqidar su? Kamar da muka sani a wurin su imani shine mai muhimmanci. Kenan mumini indai tunda yana da imani, komin ayyukan da zai mara kyawo zai iya shiga aljanna. Na'am, imani yana da muhimmancin gaske, mu sani kuma shi ma aiki yana da muhimmancin gaske. Ba mu cewa mu rike daya mu bar daya, tare suke. Wannan kamar hikahikai ne guda biyu wanda dole sai tare da su, imani da kuma mi aiki, tare suke da juna. Idan guda ya kare ko ya samu matsala, to wurin wadatan mutun, samun wadatan mutun a aljanna akwai matsala. Kenan anan wurin abin da zamu kai gare shi, dukkan za mu kawo babban bayani wanda ke bamu wagga natija wadda muke nan gaga muku, tunda amsa ce muke badawa cikin tambayar da ta wuce. Mu sani cewa kenan dan mutun na da imani, idan ya rasa aiki yana iya shiga wata. In mutun kuma kawai aiki ne gare shi, bai da imani, shi ma zai shiga wata. Kenan a misalin da muka kawo tsakanin mai imani da kafiri maso mai aiki na kwarai, duka wannan gidan su na menene? Gidan wata ne. Ba a ce a ai kafiri ya yi aikin kwarai, ko kuma a ce a ai wannan ya yi imani da Allah, duka ba wannan. Ba wannan ba ne ma'auni. Ma'auni abu guda biyu ne, ba yi yawa ka ƙetare su, ba yi yawa ka yi aiki da guda ka bar guda. Kamar yadda muka san tsuntsu ba zai iya tashi ba sai da yake guda biyu, haka nan ne wannan wadata wadda za a samu a ran lahira ba ta samuwa sai da yake guda biyu. Kuma hikahikan nan guda biyu su ne imani da aiki. Amma kayan muke bada amsa da dalili ƙwararre wanda mutane za su ƙara ji shi ne, muna son mu kawo wani bahasi wanda ake cewa bahasi muqaddimati shahid aje ta farko cikin shahidan nan zamu karanci menene imani menene kafirci dan mutane su gane menene imani da kafirci da kyau da kyau ta yadda su gane kenan amsar da muka bada wanda ta wuce lalle ita ce amsa ga musassa wanda kun ba wanda zai iya tare mata sannan na biyu abinda zamu karanta shine menene tsakani imani da kafirci menene tsakanin su meye abin da yake bambance su yake raba su menene sannan zamu zo mu karanci kuma shin yaya ne kafirci yake a bangaren malaman fiqhu sannan kuma yaya ne ma'anar kafirci yake a ma'anan malamai na zance shin akwai bambanci tsakanin malaman fiqhu da malaman zance wajen ma'anar kafirci ko duka ma'anar kafirci wurin su duka ɗaya ne ta yi mutum ai ce ai duka ɗaya ne kafirci kafirci ne kamar da ake cewa kafirci in ka dauke shi da imani shin daraja daraja ne ko kuma a duka daidai suke ga juna kamar ba yiwuwa ka samu mutum yana da imani kuma yana da kafirci a ce ya hada biyu da dai kenan wasu suna ganin wai ana iya hadawa mutum yana da imani kuma yana da kafirci lokaci guda shi ya yi imani da wasu abubuwa kuma kafiri ne wasu cikin wasu abubuwa wasu na da wannan aqida din kamar yadda wasu na ganin a'a imani kawai daraja guda ne da kafirci shi ma daraja guda ne kenan duk wanda ya kasance mara imani to kafiri ne shikine ya kafirta kawai wanda din ya kasance kuma me mai imani ne kawai mai imani ne bai yiwa aka ce mashi kuma kafiri ta wani bangare bai yiwa kun gane kenan shi yasa duk da wannan bahasi ba karamin bahasi bane yana kuma buƙatar dogon bayani don mutane su gane saboda mi saboda malaman zance sun tafi akan wata ma'ana ta imani da kafirci kamar yadda malaman fiqhu sun tafi da wata ma'ana ta imani da kafirci wannan yana buƙatar babban littafi game da irin wannan bahasi din don mu sani cewa me yasa akwai da hujjojin su wanda yasa suka tai hujjoji kuma na alqur'ani ashe Allah subhanahu wata'ala yana cewa al-arabu ashaddu kufran me yasa ce ashaddu kenan imani daraja daraja ne haka nan kafirci ma nan wurin cikin wannan ayar daraja daraja ne ashaddu kufran kenan su cikin kafircin ma sun yi kowa kafirci tunda kafirci daraja daraja ne shi yasa wasu suka tai akan cewa kafirci da imani daraja daraja ne wasu kuma suka tai akan cewa a ba daraja daraja bane kamar irin yadda malaman fiqhu suka tai akai saboda haka dai cikin wannan bahasi namu zamu ƙara bayani menene takamaiman bambanci tsakanin ma'anar kafirci musamman ma kafirci a bangaren fiqhu da kuma bangaren zancen kalam kenan cikin wannan bayan mun fahimci wannan abubuwan zamu gane amsa amsa wadda take nuna mu cewa menene aikin imani da kuma kafirci cikin samun wadata ko samun tabewa na dan adam menene aikin su menene tasirin su cikin samun wadata da kuma samun tabewa shin dole dole ne sai mutum ya kasance kamar da muka ce ya hada imani da aiki sannan zai samu tsira ko kuma in ya hada guda daya yana iya samun tsira daya daga cikin su in ma imani in ma aiki wannan shine babban abin da muke so mu sani daya bayan daya yanzu cikin darasin mu idan muka zo na farko kenan in muka gane wannan shahida da muka yi wannan muqaddima da muka yi za mu fara bayanin menene imani da kafirci menene hakikanin su menene ma'anar su hakikanin su wannan shine cikin abin da zamu zo da shi darasi na gaba za mu fara da shi bi iznihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين